الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ترغوة رمضان إجرى من زم الله صلى الله عليه وسلم shekara 436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna kuma karatu ne a cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 122 ko da ɗaya na mun tsaya aya ta 122 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 123 okay eh wancan na insha Allah ta'ala zamu tashi ayata zamu maimaita karanta ayata 121 mu ci gaba daga nan insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sa mu dace sannan kafin nan akwai tambayoyi da aka turo wannan mai tambayar yace yana tambaya ne cewa su dalibai ne yace ana samu su lectures yana haduwa da lokacin sallar la'asar kuma sai malaman su hana su fita ya za su yi wani lokacin ma malamin ma musulmi ne amma sai ya hana ku fita to kamar misali lokacin sallar la'asar kamar karfe nawa zuwa nawa lecture take dauka saboda musan yadda za a guna kuma ana abuna a cikin jami'an nan yawanci na san dai ko kwanan abuna shekarun baya an taba yin magana da wasu malamai a wasu bangaren abunan karatu sannan da aka yi musu bayani sai suka daina ko kuma suka ba su fara bawa abuna daliban lokacin yin sallah akwai wani lokaci kuma wasu masu yin practical a irin sciences din nan wanda yana daukar ina jin ko awa uku ne yawa su kuma an tambaya aka san yadda za a yi adjusting su ma ya shafi kamar lokacin sallar la'asar ne to yanzu ba mu san wanne ba ne yawa saboda haka sai an kara bayani mun san ko time din wanne ne daga ina zuwa ina yake tsayawa sai mu ga za a iya yin wannan lura da wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wasu saboda suna aikin gona lokacin sallar su yake kai kaza da sunansu ko kuma ba zai yi kiyasi akan wancan ba sai an san wannan abu nan wallahi wala wannan kuma yace bayan shi ma yayi sallama da addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi yace malam kabarin mutum ne a gaban masallaci to yin sallah a masallacin da matsala ne eh da matsala mana saboda in an sa kabarin sa a gaban masallaci fiskanta alƙibla wani sai wasu kan sawa ne saboda wasu mawdu'an bayane da ake musu wasu ma sai su yi wasiya cewa in su rasu a sa abun ne su ta gabar da masallacin su mu nan da muke sallah ta gabar sai a jingina kabarin mutum a jikin masallacin da ya gina ko a jikin masallacin kusa da shi sai a jingina kabarin sa anan yin sallah wannan in har aka zo ana yin sallah da jin cewa wannan mutumin wani ne shi ko kuma yana da matsayi ko a lahira ko a duniya to sallar bata karbuwa Allah baya karban wannan sallan saboda akwai shirka ciki in za a je wannan masallacin saboda wannan kabarin yana wannan gurin amma in mutum yayi sallah bai san ma da kabari a gurin ba yayi sallah ne kawai a matsayin masallaci to wallahi ta'ala alam shi wannan yana da uzuri amma in ya san da kabarin a gabar da gurin ma'ana a bangaren alƙibla na masallacin, to yin sallah a wani masallacin wannan wanda ba kabari shine yake alkhairi. Inda akwai wani masallaci wanda babu kabari a jikin alƙiblar masallacin, yin sallah a wancan wanda babu kabarin shine mafi alkhairi. Don haka mutum sai ya bar wannan masallaci zuwa inda babu wannan matsala din. Wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na gaba yace, mallan shin mace mai shayarwa idan ta sha azumi saboda ƙarancin ruwan nono bayan ta ciyar za ta rama azumi? Wannan maganganu ne guda uku daban-daban da malamai tun daga zamanin sahabbai suke da su akan mace mai shayarwa da kuma mace mai ciki. Duka hukuncin su ɗaya, an sa su ƙarƙashin wa'ilal ladina yutiqunahu. To waɗannan abinda malamai suka faɗa kawai tun da kariya ka kawo magana ɗaya wadda ta zama ma'ana in ta ciyar za ta rama azumi, maganar da malamai suka fi ƙarfafawa ta fi inganci a gurin malamai shine, idan mace tana shayarwa za ta sha azumi, in ta sha azumi ba sai ta yi ciyarwa ba, kuma sannan za ta rama. Yawa, za ta sha azumi za ta rama a lokacin da ta samu dama, za ta iya yin azumi za ta rama. Shine wanda malamai suka fi ƙarfafawa, ko a baya-bayan nan, ko a zamani yanzu ne, na Sheikh Saleh Munajjid hafizahullahu ta'ala, shi suke abunan ƙarfafa wannan magana. Akwai maganar da ka faɗa ɗin ma, tacciyar kuma sannan ta rama, akwai tacciyar ba za ta rama ba kwata-kwata, duk akwai wannan daga sahabbai zuwa tabi'ai duk sun tafi da wa'innan ra'ayi ɗin. Kowanne mutum ya yi ra'ayi, amma wanda ya fi ƙarfin abin da malamai suka fi karkata gare shi shine mace mai ciki da mai shayarwa za su ajiye azumi amma za su rama in sun samu dama. Wallahu a'lam. Wannan shi ma bayan yayi assalamu alaikum ya ce wa rahmatullah, sannan ya ce mallam ana sallan asham ne sai na samu raka'a ɗaya aka yi sallama, zan biya raka'a ɗayan ne ko kuma sai an idar duka? A za ka biya raka'a ɗayan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna, don haka in kai kwaya ɗaya kai sai ka ƙaro guda ɗaya sai su haɗu sai su zama biyu. Wannan ya ce assalamu alaikum, ce mallam bayan ya yi addu'a ya ce idan na ji ciwo kuma jini ya zuba yaya matsayin azuminsa? Zuban jini baya sa azumi, don in mutum ya ji rauni jini ya zuba daga jikinsa wannan bai ɓata masa azumi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, tambayarsa ita ce shin idan mutum ya tara dukiya ta haram kuma yaransa sun sani da haram ya tara, to mallam idan ya mutu dukiyar ta zama gadon yaran, ta zama gado, yaran za su ci a matsayin halal ne? Kamar ta yaya ya tara dukiyar ta haram? Kamar yana wani aiki na haramun, kamar misali sai da giya, idan yana sai da giya ko kuma abunan dakon giya, wannan shine kadai hanyar samun kuɗinsa, wanda tsantsa haramun ne, dukiyar ba ta haramta ba, kuma sun sani sun masa wa'azi, to wannan ko yana rayuwa in ya ba su dukiya ba za su karba ba, ba ma maganin ya mutu ba, ko yana raye. Duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa in mutum ya tara dukiya ta hanyar haramun in ya mutu ta zama gado, amma malamai sun ce in ba a san cewa haramun din ne yake abun nan ba, amma in sun ce a matsayin ta zama gado din tabbas idan ya riga ya rasu kamar yadda sashin malamai suka faɗa, amma dai ya zama wajibi a kansu su yi masa wa'azi lokacin da yake tara dukiya, matukar sun san cewa haramun ci, kuma lokacin da yake raye ma ko da ya bawa mutum abu yana iya kin karban abun saboda zai ce dukiyar da aka samu wannan abun ba halal ba ne, shi yasa kawai ya ga ba zai abu na ɗinsu ba. Wani ta assalamu alaikum, shi ma ya tambaya cewa tambayarsa a Qur'ani mai girma kowace sura tana da suna, yace Baqara, Ali Imran da sauransu, ta yaya aka samu suna wadda ya dace da su? Sannan akwai laifi ne idan ka fi son wata sura akan wata sura? a cikin Al-Qur'ani, ni da a zuciyata, shi da a zuciyarsa yace ya fi son surat Maryam. Sura, sunayen surori da jerinsu daga wattar sai wattar, daga wattar sai wattar, da jerin ayoyi, duka wannan al'amari ne daga Allah. Allah ne yace a sa musu wannan sunan, yace a jera su yadda suke, yace kuma a sa ayoyinsu a jera su yadda suke. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa, ko Jabir ibn Abdullah da ma abuna Ubay ibn Ka'ab sun ce, ya kasance idan wani abu ya sauko na sura ko aya na Al-Qur'ani, malaika Jibrilu yakan zo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa, da'u ayata kaza fi surati kaza wa fi mahalli kaza, ku sanya ayar nan da ta sauko ta kaza a cikin surar nan mai suna kaza. Allah ne yake gaya wa malaika Jibrilu. Shi da ga a littafin ulumul Qur'an an ce ma, tartibus suwar wal ayat amrun tawqifiyun, ma'ana amrun tawqifiyun shine umarni ne wanda daga Allah yake kai tsaye. Haka shi yake kiran sunayen sura ɗin. Haka wannan ba abu nan bane, haka suke son sura kamar sha'awan jin ta, saboda abunan tana girgiza zuciyar mutum ya ƙara imani, yana tasirantuwa da wani ɓangare ko daga wata sura, idan yanda yake jin ayoyinta aka ajiye, wannan ba laifi bane. Ko ya fi yawan karanta wani sura, za ka samu cikin magabata irin su Ibn al-Mubarak, an samu yana karanta suratul zalzala, idza zulzilatil ard, kullum da ita yake qiyamul layl yana yawan karanta ta tsawon shekara guda, saboda yawan abin da ta kunsa da kuma girgiza shi da take yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka saukar masa da surorin ayoyin karshen suratul Ali Imran, ya yi kuka sai da hawayensa ya kwaranya a cikin daki, kamar yadda ruwa yake kwaranya a cikin kwari, sannan jeminsa ya jike gaba ɗaya, sannan hawaye ya zuba ya yi kwaroyi gudu a cikin daki ne, a kan turbayen cikin daki, saboda abinda aka saukar masa na wa'innan ayoyi ya girgizu da su yanayinsu. Wannan yake nuna wasu ɓangaren ayoyi ko wata sura za ta iya girgiza mutum sama da yadda wata sura ta yi. Haka ya fi sha'awan ɓangaren wancan, ko ya fi yawan karantawa, ko yawan saurare, ko wani abu, wannan ba laifi ba ne. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma ya ce, assalamu alaikum, shi ma tambayarsa cewa, ce malami ne na kasance idan ina azumi, idan ina azumi wato yakan tara yawu, ya ce idan ya tara yawu ɗin nan a bakinsa akai-akai yake yawan tara yawu, to wani lokaci kuma idan yana cikin masallaci yakan haɗe, to malam menene matsayin azuminsa? Ya kamata a ce ya samu wani abun da zai rinka fitar da yawu in yana azumi, indai har yana taruwa ne sosai. Malamai kamar yadda an yi bayani a baya, wani da ya tambaya akan magana haɗe kaki, to yawu ma haka ne, in ya taru sosai ta yadda wani za ga ya yi tsammanin in ya haɗe zai ji wani ɗan sauƙi, to wannan ya karhanta, abin makruhi ne a gurin malikiya. Sannan kuma yana iya yi wa azumi rauni, idan aka sai tanadi a watan azumi, sai tanadi ko irin tishu ɗin nan wanda zai rinka tsame wannan yawun da shi a bakinsa koyaushe idan ya taru, tunda yana cikin masallaci ba zai iya tofarwa ba, haka sai zama yana shirin wannan tunda yana da wannan uzuri ne. Sannan kuma ce shi ne yake azumi, amma da zarar ya yi buɗe baki ya shiga sallar magariba ko isha'i, to sai ya ji cikinsa yana wani irin ƙugi, haka har ma na kusa da shi yakan ji wannan ƙaran ƙugi ɗin, to ya ce na kusa da shi ma zai yi zaton ko iska ya fitar ko kuma wani abu makamancin haka. To shine yake tambaya cewa menene matsayin sallarsa, ƙugin take da wani iska daban, in ka san iska ne ba na kusa da kai ba ma ya sani, kai ka sani, kawai alwalanka ta ware sai ka fita daga sallah. amma inda kugin ciki ne ba wani matsala, ba inda kugin ciki aka ce yana karya alwala, ba wani abu ne wanda ya fito daga ɗayan mafitai guda biyu ba. Har ma malamai sun yi magana a fiqh ce wanda cikin sa yayi ƙara bai warware alwala ba. To kaga kawai idan mutum ya san cewa iska ta fito daga gare shi alwala ta warware, amma in ba haka bane alwalan su ba ta warware ba, wallahi ta'ala ala. Insha Allah ta'ala sai ran sai in Allah ya sa muna raye za mu ci gaba da, muna fatan Allah ya taimake mu, za mu ci gaba da karatu daga aya ta 121 suratul an'am, aya ta 121 surat, aya ta 122 suratul an'am insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga wannan, muna fatan Allah ya taimake mu.
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا ضرر عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
الله سبحانه وتعالى ياتي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كما يبدأ كبياني أبايا ما لم يسن بينا سوى سن أينا متاني دا أكي مغانا أكن سوى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن ياسر رضي الله تعالى عن سنة أبو جهل أولنا بنغلن daga cikin waɗanda ba su yi imani ba. Ma'ana Abu Jahal shine laysa bi kharijin minha, yani kamar matsalar fi zulumat, wanda shi yana cikin dufai ne, su kuma wayancan da suna cikin ƙata. Allah subhanahu wataala ya fitar da su daga ƙata, ya shiryar da su, sai Allah ya kamanta ƙata da wato mutuwa, wanda yake ɓatacce ya ɓata daga shiryar Allah subhanahu wataala, bai bi hanyar Allah ba, wannan macece ne a bayan ƙasa. Ko da yana raye, Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin matsayin macece yake, don ba zai amfani kansa ba, ba zai amfani waninsa ba, domin amfanin kai ko amfanin wani shine aikin da kai din zai amfani ranar tashin alƙiyama. Duk wanda ya rayu a duniya bai yi abin da zai amfani da shi a lahira ta hanyar ya samu shiga aljanna da rahamar Allah ba, wannan ya rayu macece. Wanda kuma ya samu shiriya daga Allah subhanahu wataala, ya tabbata kan shiriya, wannan shine rayayye. Koda ko yana mace, koda mutum ya mutu a raye yake saboda yana bisa shiriya, koda mutum yana raye macece ne saboda yana bisa bata. Haka Allah subhanahu wataala ya kamanta macece abuna, ya kamanta bacece wanda yake kan bata da macece, ya kamanta wanda yake kan shiriya da rayayye. To sai ce malamai sai suka ce a'a, kawai yana iya shafan kowane mutum ila yawmil qiyamati, ba Umar da Yasir da kuma Abu Jahl kawai ba, a duk wani mutum yanzu wanda yake cikin bata, wato a matsayin macece sannan aka rayar da shi, ma'ana aka fito da shi aka ɗora shi bisa shari'a, muka ɗora shi bisa shari'a, sannan muka sanya masa haske ko na musulunci ko alqur'ani ko shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam, yana tafiya da shi cikin mutane. Yanzu zai daidai misalin sa ya zama kamar misalin wanda yake cikin dufai, duk wanda yake cikin bata, ai wanda yake kan shari'a bai taba zama daidai da wanda yake cikin bata ba, wanda kuma laysa bi kharijin minha, don da zaran mutum ya mutu bisa bata, to shikenan ya cinka ya rinka wanzuwa a cikin duhu kenan, cikin kabari duhu ne. Sannan in an tashi tafiya abuna babu hasken shiryarwa zuwa ga tafiya aljanna, duhu ne, sannan wuta duhu ne, ga azaba. Allah ya kiyaye mu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ce kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, haka nan Allah ya ce aka zayyana wa kafirai ma kanu ya'maluna, abun da suka kasance suna aikatawa. Duk wanda ya kafirta in yana yin aiki yana jin cewa aikinsa yana burge shi, kuma yana jin cewa daidai yake yi, malamai suka ce haka nan ma wanda duk suke aikin da ba tsarin aikin Allah ba su ma kan zayyana musu, sai su rinka jin cewa abin da suke yi din daidai ne, ba suna nufin daidai ne da abin da Allah yake bukata ba, a'a suna ganin kawai abin da suke yi ya isa musu, sun samu gamsuwa cikakkiya. Sai sa Allah subhanahu wataala ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mafi munin abu shine wanda yana kan bata amma bai gamsu ma yana kan batan ba, bai gane ma akan bata yake ba, ko yana yin ayyukan asha amma har yanzu baya nadaman cewa yana ayyukan asha, bai ma damuwa cewa abin da yake ba daidai bane. Wannan shine mafi muni, wanda yake tunanin cewa yayi abu mai kyau ko kuma yayi abu mummuna yake damuwa a zuciya, to wannan akwai alaman alkhairi tattare da shi. Shine sai Allah ya ce wa kadhalika kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha, haka nan muka sanya cikin kowace alqarya akabira mujrimiha manya-manyan mujriman cikinta. Malamai suka ce uzama'uha, wato manya-manya waɗanda kake tsammanin a samu gyara da abu mai kyau a gurinsu, sai su kama wani abu daban, sai zama su ne masu shirya mujrimanci da manya-manyan laifuffuka na jarima a cikin wannan alƙarya ɗin. Liyamkuru fiha, don su shirya makirci, sai samu manyan mutane da ake tsammanin alkhairi a gare su, sai zama su ne masu shirya makirci, suna sanya wa'en suna aiwatar da makircinsu, sai ɓarna ta mamaye al'umma a cikin gari. Makircin masu yinsu suna can suna ɓoye a wani guri, suna nan suna shirya makirci, wasu kuma suna aiwatar da makircinsu, ɓarna kuma tana mamaye jama'a gaba ɗaya. Sai akabira mujrimiha su ne ulama'u, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha, amarna mutrafiha bi ta'ati. In muka so duk lokacin da za a kama alqarya, amarna mutrafiha, sai mu umarci masu daraja manya-manyan mutanen alqarya din bi ta'ati, sai mu umarce su da ta'a, amarna mutrafiha, amma su kuma fafasa kufiya, sai su kita a din, sai su koma su rinka barna a cikin alkarya din. Wasu kan fassara wa cewa a barna su rafiya fafasa kufiya, sai mu umarci manya-manyan garin su kama barna, ba haka bane malamai suka ce. Amarna musu rafiya bi ta'ati, sai mu umarci manya-manyan mutanen gari da ta'a, fafasa kufiya su kuma maimakon ɗan sai su kama fasikanci a ciki, yawa sai su kama wani abun da ba shi ne daidai ba. To haka malam fi wa kadhalika Allah fi haka nan ja'alna muka sanya fi kulli qaryatin a kowace alqarya kowace birni akabira mujrimiha, in a ce wasu wanda ba a san su bane suke ijirami ba mai tasiri ba, a ce su kananan mutane wanda dama can kawai ba wanda ya san su a gari, ba su da wani fada a ji a gari, ba su da wani tasiri a cikin mutane, in su ne za su ijirami yanzu na za a yi tsawa kawai a kame su a gama. Amma duk inda ka ga ijirami ya buwayi guri, to akwai wasu akabira mujrimiya wanda su suna kan a ɓoye suke shirya makirci, sai wasu kuma suna aiwatar da makircinsu sai barna kuma ta mamaya a cikin gari. Dakawa in maganan giya ne, haka ce kar a sha giya. To ai shi dama wanda yake shan giya na ƙasa ba shi ya dafa ba, kuma in doka ta zo kar a ga mutane suna dafa giya, to matsala ta ƙare. To ma za ka ga kwalaben giya na kamfani masu kyau ana yawo da su ana jerawa, me yasa? Akwai wasu mutane waɗanda su sun goyi bayan a shigo da wannan, ko don samun kuɗinsu ko don wani abuna. To kaga makircinsu sai sanya masu shan giya su samu dama su ɗori wajen sha ɗin. In suna sha kuma, ko kuma watsa ta zama bainar jama'a, sai zamanto ya ja hankalin wanda bai saba sha ba ma, in shaitan ya rinjaye shi sai zama ya koyi shan giya. Haka nan su luwaɗi, su abuna zinace-zinace, su abubuwa abuna rashawa, cin hanci da rashawa da sauransu, in ka ga ya yaɗu ko ina da ko ina, to a kabira mujrimi ha ne suka tsaya a kai. Kabira mujrimi ha su liyan kurufiya, su suna shirya makircinsu ne daga can, saboda akwai wani abu wanda suke fa'idantuwa da shi a duniyance, ko da kuwa ya saba da tsarin Allah sai su wannan su fa'idantu da wannan abun a duniyance shikenan. Su sauran na ƙasa kuma aiwatar da makircin wa'incan ne suke yi, barna kuma sai ta mamaye gama garin gaba ɗaya. Shine wa kadhalika haka nan ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha udama'uha, sai zamanto sun abu nan wanda ake tsammanin su za su yi su hana yin abin da ba daidai ba, sai zamanto ma suna da hannu. Duk wanda aka ce mai hanawa shi ma yana ciki, to magana ta lalace. Idan abuna aka ce mai hana bacci bai kamata yake ciki ba, in mai hana bacci mai dokan bacci yana shi ne mai kula da mutane kan su yi bacci, sai ka gan shi yana gyangyaɗi, ka ga shi kenan kawai, sai mutane masu kwanta kawai. Shi ne in dai har wanda zai yi doka, to shi ma ya karya doka. Wanda zai hana kar a yi cin hanci da rashawa, shi ma ya ci hanci da rashawa. Wanda zai hana kar a yi kaza, shi ma ya yi. To shi ne nan kawai doka ba za ta yi tasiri ba ko kaɗan. Amma in ka ga doka ta yi tasiri, to wanda suke akabir ugama'u ƙarya su ma sun tsaya sun tabbata akan doka, to shi kenan kowa kuma zai bi. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su ne masu faɗa haji. To shi yasa in an samu daga cikin masu faɗa haji ko da kaɗan ne, sauran akwai alkhairi tattare da su, amma sai ka samu ƴan kaɗan wanda suke su suna goyon bayan ɓarna, to za a sha wuya kafin a kai da wannan ɓarna. Matuƙar akwai ko da ƴan tsirari ne ƴan kaɗan a cikin mutane, su ne masu ra'ayi amma sun goyi bayan ɓarna, to kafin a kai da wannan ɓarnan za a sha wahala. Amma in dai babu daga cikin masu ra'ayi wajen aikata ɓarna, to wannan mai sauƙi ne wajen kawar da ita da ikon Allah. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyan kurufiha, don su shirya makircin gudanar da abin da ba daidai ba, sai kuma abin ya gudana, su suna makircinsu a ɓoye, abin kuma yana gudana, ɓarna tana ƙara mamaye mutane. Allah ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, sakamakon makircin da annobar makircin baya komawa ga kowa sai ga kansu, ba kowa suke wa makirci ba illa kansu. Ko da sun ji daɗi a ganinsu a duniya ba jin daɗi ba ne, a lahira kuma babu jin daɗi saboda sun yi makirci. Shesa Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce sai al'umma annabi Nuhu alayhi salam da yake kai ƙaran maganan mutanensa masu faɗa haji, sai ce wa makaru makaran kubbara, sun yi makirci makirci mai girma, amma makircin ƙarshe ina ya koma? Sai koma kansu, saboda Allah ya zubo da ruwa daga sama ya fito da ruwa daga ƙasa, aka mamaye kowa ya halaka cikin ruwan sai waɗanda suka yi imani. Wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. To kaga su sai suka tsira, amma makircin masu makirci daga ƙarshe ya ci su. Haka wa ma yankuruna illa bi anfusihim, shi yasa ake cewa makirci dodo yakan ci mai shi, in ji ma Bahaushe. Shi ne wa ma yankuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun, amma ba sa shu'uri, ba sa ji a jikin su cewa kai makircin nan fa zai ci mu, ko su ce makircin zai ci su, ko kuma sakamakon abin fa zai koma kansu, matsalar fa annoban abin fa zai koma kansu, duk wannan ba sa ji. Domin in an fara ji to za a gyara kenan. To Allah ya sa laifukan da muke, Allah ya sa mu ji a jikinmu mu gyara. Allah ta wajen ja'atuhum ayatun, idan aya ta zo musu daga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya aiko mala'ika da ayoyi zuwa gurin manzonsa ya bayyana musu sallallahu alaihi wasallam kadu sai su dinga cewa lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah a sai an zo mana da misalin abin da aka zo wa manzannin Allah malama su fassara ta ta wannan hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah fassara na farko shine har sai an ba mu aya a gurinka a baka aya mu ganta a fili kai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ba wa annabawan da suka rigaye ka aya sannan sai mu yi imani wannan sun sha fadansa kuma Allah subhanahu wataala ya sha musu raddi ai na farkon ma da aka ba su ma ba su gaskata ba amma mana ana an tsina bil ayati fa tabaru wal awwal wa atina samudan naqata mubsiratan amma fa zalamu biha da haka ayoyi Allah ya ba wa annabawan farko to amma mutanen su ba su yi imani ba to nan ma da suka ce lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah ba za mu yi imani ba har sai an ba mu an zo mana da abun da aka ba wa manzannin Allah wanda suka rigaye ka sannan tukunna mu yi imani wannan shine kauli na farko kauli na biyu sun ce lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah har sai an zo mana mala'iku su zo mana mu ba da irin misalin abun da suka zo wa manzannin Allah yadda ake aiko mala'ika ya zo gurin manzon ya zo ya ce mana mala'ika ne ya zo masa da sako daga gurin Allah to mu ma muna so Allah ya aiko mala'ikan ya zo ya ce mana eh manzon da gaske shi ne ya aiko shi mala'ikan ya zo gurin mu ba gurin manzon a biyo ta hanyar manzon a gaya masa shi ya gaya mana ba sai hatta nu sami su lama utiya rasulullah sai an zo mana da wato manzanni su zo mana da sako mala'iku su zo mana kai da sako kamar yadda suke zuwa wa manzannin Allah da sako to mu ma su zo mana da shi to nan yaga kuma ku zo manzanni kenan to ai ba a yin wahayi a aiko mala'ika zuwa ga mutum sai Allah ya zabe shi wa zaman ko ba ku za ku zabi abin da kuke so ba Allah ne yake zaba abin da ya ga dama mai mulki ma kan zabi abin da yake so tsarin mulkin sai canza shi gaba ɗaya da tunanin mutane ko su zo su bi shi akan haka balle Allah subhanahu wataala wanda ya halicci sama da ƙasa ya halicci mutane ya musu alfarma ya ɗora su ya ba su lokaci na rayuwa a doron ƙasa kuma ya cika musu duk wata ni'ima ta jin daɗin rayuwa to su ne kuma za su gaya masa abin da zai yi shi ne ya kamata ya zartar da abin da ya ga dama ba wai su gaya masa abin da zai yi ba to da haka cewa hatta mu'ta misla ma utiya rusulullah wallahi sai musu a'a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake aje manzoncinsa domin in dai har aka aiko muku mala'iku suka zo da muku da sako daga gurin Allah kun zama manzanni to ai Allah shi ya san wa ya zaba ya san wa ya tantance zama manzo shi yasa a ƙarƙashin wannan malamai suka ce lokacin da Allah ya halicci mutane Allah subhanahu wataala ya bayani surah al-a'raf wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum واشهدهم على انفسهم احدت بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين malamai sun bayyana karkashin wannan aya cewa Allah subhanahu wataala ya shafi bayan annabi adam jubbu zanab wato kashi na karshen dubura wato kashin baya da ya tafi can karshen tsinin karshe wanda yake daga shi sai dubura na mutum nan gurin baya rubewa a jikin kowane dan adam bayan mutum ya rasu an binne shi wannan gurin baya rubewa ko da duk jiki gaba daya fata ta lalace abu ne ya ta rube ta zarce ko ta narke lalace ta shi kiyama wannan kashin shi ke fitar da ruwan da yake fidda halittar dan adam ta ko ta ina sauran jikinsa yake ko wani kashi da ya rasa wani zaka samu ya rasa kafa a duniya an yanke masa kafa ko hannu ko wani abu ko dalilin hatsari ko rashin lafiya ko makamantan haka amma yana nan bai rasu ba inda aka yanke kafar ma wani gari daban inda ya zo yake rayuwa wani gari daban ko da aka kai shi asibitin kaza aka yanke guri kaza ko aka kai shi asibiti a kasa kaza aka yanke guri kaza kuma sannan sai ya dawo ya ci gaba da rayuwa a garinsa a kasarsa to ranar tashin alkiyama wancan gaban nasa da aka yanke sai ta taso ta zo ta hadu da jikinsa a inda duk kabarinsa yake a ko ina aka binne shi to wannan kashi na karshe shi zai fidda wani ruwa kamar da malamai to Allah subhanahu wataala ya taba na annabi Adam alayhi salam sai fidda duk zuriyarsa ya fidda duk zuriyarsa suka fito gaba daya dukan mu gaba daya kowa ya fito duk wani wanda annabi Adam zai aifa, duk wani dan Adam da zai fito ya fito a wannan rana. Aka faru Allah ya ce to alastu bi rabbikum qalu bala, kowa yadda cewa zai bauta wa Allah dukan mu gaba daya. Allah subhanahu wataala ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Shine aka tara mu gaba daya, kowa ya ce ya yadda zai bauta wa Allah, ba zai shirka ba, ba zai abin da ba haka ba. To lokacin da aka fito gaba daya, Allah ya kalli zuciyar kowaye a cikin mu, sai ya samu mafi tsarkin zuciya, ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga shi sai bayansa sai annabawa, sauran manzanni. Wata wasu malamai suka ce fuskokin annabawa da manzanni sun yi haske a wannan ranar sama da fuskar kowa. Wata sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana cewa waɗannan su ne annabawa. Shi yasa aka ce abin da malaman tarihi suke cewa annabi Adam alaihi salam ya ga fiskar wanda take kowanne haske kuma ta abin nan, yace wancan kuma wane ne a cikin ƴaƴana ya Allah, yace wancan a dan kawa ne kenan annabi Shu'aib, yace ya yake da sifa haka. To shine abin khatibul anbiya, abin fasaha, yana da matukar fasaha a cikin annabawa, yace masa laƙabi da cewa khatibul anbiya. Shine sai har yace ya ba shi shekaru, aka ya tambaye shekaran sa nawa ne, shekaran ka 2000 zaka yi, yace ya bada 50 wa wannan dan nasa. Shi lokacin da ya cika shekara 950, malaikan malakul maut ya zo ya ba sauran 50 ba, aka ce ai kai kyauta da su. To wannan wasu malamai suna cewa wannan shine ke nuna abunan mantuwa da jayayya daga dan Adam, mantuwa da kuma musayya daga dan Adam. Yana iya yin musu akan wani abun da ya abuna sai ka tunatar da shi sai ce oh ai na manta ne, amma ya dan jada. To wasu malamai suke bayyana wannan, wallahi ta'ala alam sihhati irin wannan abubuwa akbar, wasu su ingantattu ne, wasu su kuma wallahi ta'ala alam. To Allah subhanahu wataala ya duba zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace tsari, ta kowace kyawu. Haka Allah subhanahu wataala ya sanya shi haka, haka nan zukatan sauran annabawa. Sannan a cikin mutane kuma, mutanen da za su rayu a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowanne. Ba wani annabi da ya samu mutanen da suka rayu da shi irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa su idan ya ce mutu kawai a yi, yi suke yi ba sa ja. Amma za ka ga wasu annabawan sahabban da suka yi imani da su ɗin ma, ba ga annabi Musa ba alaihi salam, bayan sun jajirce aka yi sihiri suka kara da masu sihiri suka guduwa fir'auna da komai, har suna cewa lan nasbira ala ta'amin wahid tabau lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa kisai. Sahabban nabi sallallahu alaihi wasallam ba sa wannan, in qala siru ajibu sura juhdahum aw qala uju alaina sa'at arba'. Afa hassan yake sifanta su, babba in yace ku tafi tafiya, in yace ku tsaya tsayawa kawai suke, ba su da wani sauran cewa yi mana kaza ko kuma yi kaza ko cewa Allah ya ce kaza ko ya yi mana kaza. Wannan annabawan farko su ne suka ta samun irin wa'innan da mutanensu, masu imani daga cikin mutanensu. Amma zukatan da suka fi kowanne a cikin mutane su ne zukatan sahabbai wanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma shi ya fi kowa. To shi ne Allah ya san waɗanda suke suka cancanci a ba su manzanci. Kasa Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, ai ba kowane mutum da ne kawai sai ai kuma malaika ya masa abin. Kasa ai mafarki na gari ma ba kowa bane ba yake, yana daga cikin alamomin abunan kwarai, abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabta ya kare, amma yanki na annabta da zai saura daga cikin yankoki martaba na can sama ko 40, ma'ana in an kasa yankin annabta 40, wato abin da ya saura kashi na ƙarshe, aji na ƙarshe na 40 din kenan, abin da zai saura shine ar-ru'ya sadika min rajulin salih, inda mutum ne na ƙwarai yayi mafarki a ƙarshen zamani, abin da zai saura shine mafarki na gari, akwai kuma mafarki na gaskiya wanda zai saura daga gurin mutane na gaskiya. To hatta mafarkin zai saura ne daga gurin mutane salihan bayi. To balle kuma manzanci har a aiko mutum mala'ika ya zo yi masa magana, yanzu ya gaya masa ga sako daga Allah, ba zai yi ba. Allahu alamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya san inda yake aika manzancinsa da sakonsa. ya san waɗanda yake aika wa mala'ika, kuma an shirya su zukatan suna iya taron ganin mala'ika su kuma karɓi saƙo su isar da shi kamar yadda aka ba su. Daga wani in ba saƙo ai shi ke ya samu hanyar a ta tafi. To Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah ta sayyibu alladhina ajramu fagharun indallahi. Lallai tabbas waɗanda suka yi wato aikin laifi, suka yi ijram jarima a bayan ƙasa, to fagharun ƙasƙanci, zul ƙasƙanci zai same su wato lokacin da suka koma ga Allah. Wasu malamai suka ce fi ba'da al-maut, wato bayan sun mutu. Wasu malamai suka ce fi hayati dunya, a cikin rayuwar duniya, fi hayati dunya fagharun wato ƙasƙanci zai same su. Wasu malamai suka ce fi dunya wal akhirati فيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وفي الدنيا والاخره قسقنتي زي ساميسو saboda sakamakon abin da suka rinka yi na mujrimanci da ayyukan laifuka da ayyukan asha don neman su fadda bayin Allah daga hanyar Allah zuwa ga shirka da kaucewa tauhidi da kaucewa abin da yake shine na kware. Sakamakon haka qasqanti zai same su duniya da lahira, Allah kiyaye mu. Wa adabun shadidun, da azaba mai radadi. Wanda suka ce fagharun inda Allah, suka ce wato ba'da al-maut qabla al-bi'tha, bayan sun mutu kaskanci zai same su, sannan wa azabun shadidun kuma bayan an yi hisabi za su shiga azabar jahannama. Wasu nan wanda suka ce kuma fagharun inda Allah fi dunya wal akhirati bai hana kuma wa azabun shadidun ba, domin duk wanda kaskanci ya same shi dama an san kawai mako masa wutar jahannama ne, Allah ya kiyaye mu. Haka za su samu azaba mai radadi a ranar tashin alkiyama in sun koma ga Allah. Bima kanu yamkurun, saboda sakamakon dalilin abin da suka kasance suna yi na makirce-makirce, don da suke shirya makirce-makirce don fatar da bayin Allah su bar hanyar Allah su koma hanyar shaidan, ko kuma suke shirya makirce-makirce don jefa bayin Allah cikin sako da yin ayyukan asha, to wa'innan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar cewa azaba mai rai zai same su ranar tashin alkiyama sakamakon wannan makirci da suke. Allah kiyaye. Na'am.
Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات
Allah subhanahu wa ta'ala ce faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wanda duk Allah ya so ya bar shi akan shiriya ya shiryar da shi, to yashrah sadrahu lil-islam, sai Allah ya yaye kirjinsa ga fahimtar musulunci. Wasu malamai suka ce yashrah sadrahu lil-islam, sai Allah ya yaye kirjinsa lil-iman, ga imani. Ma'ana duka ɗaya ne. Allah sai sanya duk lokacin da zai yi aiki na ibada mai sauƙi ne a gurinsa, wanda Allah ya bar shi ya ɗora shi akan shiriya, to duk aikin alkhairi sai zama mai sauƙi a gurinsa. Ya tashi ya yi kaza, ba wani wahala a gurinsa. Ya ɗau Qur'ani ya karanta, ba damuwa a gurinsa. Ya kama haddan Al-Qur'ani, ba matsala bane a gurinsa. Allah ya shiryar da shi kenan. In Allah ya shiryar da mutum, kawai sai kaga zamansa a jami'a bai sa shi ya zama to wani abu ne ya fafantar da kansa, ko kuma ya zama yana wani tashi da bunƙasa na hanyoyin shaidan ba. A'a, kawai sai ga ya je laccan, ya dawo kuma ya fahimce ta, sannan ya yi duk abin da ya kamata. Zai iya yin assignment, zai iya yin kaza, zai yi karatu, sannan kuma za ka same shi a masallaci yana haddan Alƙur'ani. Duk abin da ya hana shi, duk sai zama mai sauƙi a gurinsa. Yana da lokacin karatun Alƙur'ani, yana hadda shi gashi nan a wajen hadda Alƙur'ani shi ne a gaba, a wajen limanci shi ne a gaba, a wajen a azumi ma shi ne a gaba. In kuna so ku gane, sai kun je gurinsa da sauransu, wanda Allah ya shiryar da shi. Kowane sai zama masa mai sauƙi. wani ko zai yace to ni dai dawa boko ne ta kawo shi wai shi boko ne ta kawo shi nan ko da kashi bai da lokaci bai da lokacin sanin addini sallan ma sai ga wani sa'i yayi wani sa'in da yayi ba ya dauka wasa ce da bai san cewa Allah zai masa hisabi akan rayuwar zaman sa na jami'a ba wai mai rayuwar zaman jami'a da kike tashi barnan duk da mutun yayi da gangan Allah zai masa hisabi akai aikin alkhairin da mutun yayi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada akai haka baka da wani minti daya a rayuwar duniya fa sai za a yi hisabi akan sa ranar tashi alkiyama wakar mutu ya dauka cewa a tun da nan jami'a ce a gurin boko ne menene boko ne kai guri ne na ilimi wanda wajibi ne kasancewa addini shi ai da jami'a a doron kasa take kuma abin da ya kawo ka doron kasa shine bautar Allah dalilin halittar ka kenan don ka bautawa Allah yasa aka rinka maka hidima ya jefa son ka a cikin zukatan mahaifanka sama da son komai sama da son kansu kuna iya yafe abubuwa da yawa na jin daɗin rayuwarsu don kai lokacin da kake bukatan taimako ba don an sa wani so a zuciyar mahaifin mutum ko mahaifiyarsa ba babu wanda zai iya daukan dawainiyarsa ya za a yi mutum yana tsakiyar bacci kana kara zai farka ya yafe baccin kenan a wannan lokacin sai ka yi shiru ka yi bacci kafin ka yi bacci ba wanda zai iya daukan wannan dawainiyar sai mahaifi ko mahaifiya waye zai zo ya ci abinci ya sa maka abinci ta sa maka nama ka ci in ta zo tana cin nata in ka zo ta sake gudu ma ta sake baka ba wanda zai ma wannan sai mahaifiya ya aka sa mata wannan son don wai karayu ne ka zo ka bauta wa Allah ya sa aka sa mata wannan son waye wanda za ta zo tana dauke da cikin mutum yau rashin lafiya gobe rashin lafiya wata nan da lafiya wata nan ba lafiya ba ta cin kaza ta daina cin kaza da sauransu ta aifi mutum tana jin daɗi amma kai masu yin abuna happy birthday ranar da kake kukan kake mata haifi duwan da aka haifi su yana kuka ya zo ba to na wani happy birthday ya aka zo kana kuka inda akwai ranar murna akwai farin ciki ga wannan rana kala gaska ummuka ya buna adama bakiya wannan su haulaka bahikina surura fa'amal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika bahika masrura ya kai dan adam fa'idiyar ka ta haife ka kana kuka duk wanda zai zo duniya yana kuka inda ya kuka ma sai ta kai lafiyarsa kuwa wannan yaron ban ji yayi tara ba ungogomomi haka ke bana yaron nan bai irin kukan fitowar nan ba inda ya kukan fitowa ba ana gaba da cikakken lafiya to wala darka ummuka ya bani adam bakiya mahaifiyar ka ta haife ka ya kai dan adam kana kuka ka zo wannan su haulaka bahiki na surura mutane kuma suna gefe dangi kenan to ana suna ta murna wance ta haihu ta sauka lafiya an samu wani an samu wance haka nan ake ta murna a guga waya ta musamman irin zamanin yanzu ta haihu ai ko kuma sun da ba kun ji labari tana na kuma an ji ba ku guga waya ko ana asibiti an tabi da wance asibiti haihuwa sai ga mutane tsago tsago a gindin kofar daki din suna jira an ji ba ka yace musu ta haihu ta haihu eh ta haifi ya lafiya kalau ta haihu lafiya eh kitana sai murna sai buga waya ta sauka lafiya kalau eh wasu ma buga masa nan da yake kasar waje ma an buga masa to shi din ya ji tana su ya bugo ya ta sauka to nan ne ta sauka kana buga waya dama na yi shirin buga maka kana kaza kaza da sauran amma shi ko yana kuka wanda aka aika ko ta kai ba shi suna murna shi ne sai maka yi aiki nagari wa kanka an ta kona don ka zama izaba kaulan da su ko za su taru suna kuka bahikan masrura ka zama kana dariya kana bari farin ciki yanda suka yi dariya suna farin ciki ran da ka zo kana kuka to yi aiki na kwarai saboda ran da kai kuma za su taru suna kuka ka yi dariya amma bai kamata a ce ka zo suna dariya kana kuka za ka tafi kuma suna kuka kana kuka wannan bai ba ya kamata ka saba abin kai ne za ka saba abin saboda haka ashe in mutum Allah ya so shi da shiriya ya shiryar da shi to ya shirah sabarahu bil ihsan duk aiki alkhairi kawai sai ga yana yi baya shan wahala in ka shigo jami'a farko dauka cewa ka zo lalacewa ne ba gudun lalacewa bane ka dauka ka zo karin shiri ne ka zo karin shiri don kai wa addinin Allah aiki don kai wa addinin Allah aiki kana yi ne don ka san ya ake kaza ya za a tsaya a guri kaza a tsare kana jin haushin inda aka samu gibi kamar wani daki ne can bangaren yana yoyo to ka zo ne don ka toshe gurin yoyo kana kawo tana kana toshe gurin yoyo to ba ta wannan shine niyyarka amma ba wannan niyyarka ta ce mukun addini bane niyyarka kanka ne niyyarka wasu abubuwa kanka ba dole bane abin da Allah ya sa zaka samu shi kun fir azal kuma dama har ka mutu shi iya nan zaka tsaya to amma in manzarka addini ne to dama shi aka halice ka don kai saboda ka baka da lokaci na sabawa Allah ko don ko ka shiga jami'a ko ka fara bankara cikin tashi ko kana cikin wani yanayi ko kuna da kudi a gidanku ko makamanta haka babanka yana da kudi ko babanku su ne a faɗa aji wani zaka ga ya zama ya lalace ko ya lalata kansa da gangan to da su babansu ko babansa ko wani abu ko da kijara gadara da babansa bai da zuciya ina mai gadara da baba bai da zuciya baban ake so ya gadara da da ya bar wani a baya ya san ya bar wani a baya yau ba wai kai ka dinga gadara da baba baban da ya gama shekarunsa ya gama aikinsa retire mutum da sauransu sai kake gadara da shi ne kai addu'a ba ce addu'an baba na kwarai ga da ba ce ake addu'an da na kwarai ga baba duk wani so kuma da kuma da mana a bar baya da kake baba kai ya ga yaro yana ta abin nan kai yana gadara da shi wannan ai ba shi ma bai da bai da nitsuwa bai da nitsuwa amma ana so ne sai ka fita wani kudu sana ni wannan ba da bane wanda zai dinga cewa baba na an je meeting da baba na shi aka nada kaza baba na shi aka kai kuma ba inda man fata ne ko ta haɗa ba da wanda shine zai ce gani nan na tsaya insha Allah sai nayi ba dan sai yayi ba ba dan sai kai ba a ka zama kai kai din kace sai kai ba sai yayi ba yana mota yana kwanci ai ya riga yayi kana bin sa guje da kafa ai ya riga yayi wannan ma sai ya naka zuwa ba yayi ba kuma bayan haka ma kana jin ta a guje da kafa sai sai yayi kana cikin mota da AC da komai ya haka yanzu kai kana gudu da kafa shi bai yi ba ya riga yayi kuma me kake so yayi sai kana gudu da kafa kana jin sa sai yayi ne kuma yanzu ka tsaya ka ce sai yayi babu kira ga komai an hore maka ga tashe ga shekaru duk kana cewa wai wani sai yayi haba haka sabai suka yi sabai ba ka suka yi ba sa cewa sai yayi saboda haka kowa wanda Allah ya shirya da shi yakan bar shi akan abin da yakan yayi kirjinsa daga abin da yake na duk shari'ar musulunci kaga yana kokarin yi abu kaza a insha Allah za mu yi ina kokarin ka ba a ce kai abin da yake karfin ka ba kuma ana so ka yi shi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yuridu an yudillahu wanda ko Allah ya so ya bar shi a bace to wannan shi kuma ya ja'al sadarahu dayyiqan harajan ka'annama yas'ad fi sama sai zama kirjinsa kullun cikin kunci yake kullun cikin damuwa yake wallahi duk wanda bai rike addini ba ya kan shirya a cikin damuwa yake komin yake a cikin babu aiki komin kudinsa komin wadatarsa komin komin ke yake da shi in dai bai rike shirya ba a cikin damuwa yake kuma a cikin kunci yake ka annama yas'ad fi sama da an ce a dan yawo abun alkhairi ina ka annama yas'ad fi sama kai ka ce zai tashi ne ya hauya sama saboda tsabar kunci wani idan kunci ya kunci sai ga ya kasa zama a guri daya ba kasa ba sama ba ne ba da sauransu duk irin burace-burace na da tare-taren abunan tare yayi a cikin zuciya wani zai gan shi abunan matashi ne ma amma ya tare yayi gaba ɗaya ya kwaɓi ƙafa ya kwaɓi kaza 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 gane da kansa wani iri ka gan shi firgi-firgi alhali Allah ya masa abunan ni'ima amma ya tafi da ni'ima duk baya sallah yadda ya kamata kawai lokacin da ya ga dama zai sallah ko kuma baya sallan asuba shi sai wasu salloli ko kuma inda ya ga dama a nan zai sallah ba wani maganan karatu alkur'ani to sallah wa ta wannan ne karatu alkur'ani sai da kawai ka annaba ya sa alifi sama kullum mutum inda duk Allah ya aje shi shi kawai ya rasa kunci kawai yake cikin damuwa ko yana da kuɗi kuɗin ba ya isansa sai ya ga mutum ga kuɗi amma ba ni tsuwa ga abun da ya kamata a ce ya nutsu da shi amma bai samu nutsuwa ba saboda mai ya zabi bata akan shari'a sai Allah ya bashi a cikin haka Allah ya kiyaye mu Allah ya ce kadhalika yaj'alu Allah ta'ala kadhalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minu hakanan Allah yake sanya haraka wato dotti zunubi dotti ne bata dotti ce wato haraka ce hakanan Allah subhanahu wataala yake sanya ta 'ala alladhina la yu'minu ga waɗanda ba su yi imani ba wato babban abu shine aqida imani tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala in ka ga mutum ya yi alaka da Allah insha Allah ta'ala ka tsira Allah ce wa hada siratu rabbika mustaqima wannan abin da ake fada na gaskiya ta ayoyin alqur'ani da bayanin Allah shi kadai sai tantance abota masa wannan shine tafarkin Allah mahalicin ka mustaqiman ne kaddan tafarki wanda biye dishi ya tsira Allah tabbatar da mu akan sa Allah sai kadai fassalna alayati hakika muna bayyana ayoyi daki-daki a fada yau a sake gobe Allah ne yake fada ya maimaita aya ta biyu wata ta biyu kadu suran alqur'ani surori 114 wannan ta ce wannan wai duk kawai mu yi imani mu kai Allah ta kazalika haka abuna fa da fassalna alayati hakika mun bayyana ayoyi daki-daki liqaumin yadhakkaru ga mutane waɗanda suke zurfin tunani su yi nazari su tuna da kansu su kai lalle wannan magana ta Allah ce suke wa'azantuwa da ayoyin Allah suke tunani suke basira suke zurfafa tunani su wa'azantu su gane cewa lalle maganar Allah maganar gaskiya ce abita ko da suna sako in sun ji wa'azi sai su dawo su tuba ga Allah subhanahu wataala su bar wannan sako su koma zuwa ga abin da yake shine daidai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu bisa shari'a wallahu a'lam. Duka wayannan bayin Allah musamman wanda suka yi magana ke kana sai indai har suna sawa ne don mutane ba sa shiga sai an sa kida a kaga har da mutanen kenan mun samu matsala wa a ce mutum sai wanda aka sa kida zai shiga kan ai bai ba ko kuma dai shedan ne ya rayawa mai sa kida din cewa in ya sa kida zai fi jawo fasinjoji, wannan gaskiya harkar shedan ce. Yawa shedan ne zai rinjayi mutum ya dauka a ransa cewa gaskiya zaka ga kan wani sai in ya keke na fiye ya wuce wani zaka ji kida da waka, wato ba a magana ko ba cikin azumi ba, wannan bai kamata ba. Wato mutum fa ya gwammace a narka dalma a wuta fa a ɗiga a kunnensa ta duba yadda dalma ta zama ruwa duk inda ta taɓa fata magana sa ya bare, to a zuba a kunnensa ya fi sauki gare shi ranar tashin alƙiyama akan sauraron kiɗa da batsa. Kaga wannan ba abu ne wanda ya dace ba. To musamman musulmai waɗanda suke da sana'o'i irin wannan, ya kamata mutum duk yadda zai ya ga cewa yana kiyaye kansa, Allah ya maka ni'ima da abin da za ka yi sana'a, kana neman abinci kana ciki ga wani can shi tura wani abu yake ko na kuskus na ruwa, wani duku yake a bayansa wani abu nan, kai kuma kana tukawa ne kawai ka je ka dawo ka dau fasinja, haka Allah ya yi maka ni'ima da wannan. Amma kuma sai ya zama cikin wannan gurin kawai sai kiɗe kiɗe da waƙe waƙe na batsa da sauransu, wannan bai dace ba. Ya kamata a mai da hankali a irin wannan. Kuma koda mutum ya shiga yana iya mutum nasiha in ya je ya sa irin wannan, ya masa nasiha insha Allah ta'ala sai da ya sa ya abu nan. Da yawa mutane in ka musu nasiha cikin nutsuwa za ka sun kashe, da yawa mafi yawan mutane da ka masa nasiha zai kashe. In kana da kasafin guda ne ka ba shi, in ya sai ka ji kawai ya sa. Saboda haka irin waɗannan abubuwa bai dace ba. Duka wannan harka ce ta shedan, muna fatan Allah ya kiyaye mu a dukkan wanda suka turo da waɗanda suke buƙatan addu'o'i wajen neman aiki, da wanda sun samu aikin suna neman Allah ya tura su gurin da zai zama alkhairi gare su, da masu rashin lafiya nau'i daban-daban, da wanda suke neman aure mata ta gari ko mata suke neman miji na gari, da wanda sun samu wani alheri suna buƙatan Allah ya taimake su ya ƙara ƙarfafa su akan alkhairi din ko ya ƙara musu. Duka dai irin addu'o'i da kowa aka ambata a nan, da waɗanda suke mamatanmu, da wanda aka turo musamman waɗanda ana tare da su yanzu kuma ba sa nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, ya gafarta mana in mutuwar mu ta zo, Allah ya ɗaura mu cikin imani. Duka waɗannan abubuwa da aka ambata na buƙatun bayin Allah, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya kowa buƙatarsa. Kowa ko bai ambata a nan ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mutuwar buƙatun namu. Ya Allah, Allah ka sa addu'o'in mu su zama karɓaɓɓu a gurinka. Allah ka sa addu'o'in mu su zama na ƙware ne, kuma Allah ka biya mana buƙatun mu duniya da lahira. Abinda zai zama ya gagare mu, ya Allah ka yi mana, ka sauƙaƙa mana shi. Duk wanda ya fuskanci wani abu a gabansa wanda ya gagare shi yana ci masa tuwo a ƙwarya, Allah ka sauƙaƙa masa wannan lamari. In alkhairi ne, Allah ka tabbatar masa da shi cikin sauƙi. In ba alkhairi bane gare shi, kowane ne a cikin mu, Allah ka canja masa da abin da yafi alkhairi gare shi. Duk abinda zai zama rayuwar mu cikin nutsuwa da son addinin Allah, Allah ka tabbatar mana da shi. Allah ka azurta mu da riko da addinin musulunci, ka shiryar da mu, ka shiryar da zuriyarmu da iyalanmu, ka tabbatar da digadigan mu bisa addinin musulunci da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka gafarta wa iyayenmu, ka ji kansu, ka gafarta musu, ka yanta wayayenmu da wayayensu a wannan rana mai albarka. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Hakanan kakanninmu da malamanmu, Allah ka gafarta mana, ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna tare da su a wannan ini mai albarka. Allah ka sanya alqur'ani, Allah ka azurta zuriyarmu, yayanmu da haddan alqur'ani, da aiki da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka azurta mu da mu da su da aiki da alqur'ani da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Kare mu daga sharrin mahassada ko makiya ko masu gaba da addinin musulunci, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, Allah ka yi mana kariya daga su. Allahumma ihfazna bihifzika ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahawinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Wamatti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.